sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci kuma barkanku da kasancewa tare da mu. Da fatan ana shan hantsi lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a cikin wannan shiri namu na hantsi yau Juma'a 15 ga watan Satumba shekarar 2023. Bayan labaran duniya za ku ji cewa gwamnatin jihar Borno ta tashi haikan dan tsaftace wato dan tsaftace harkokin makarantu masu zaman kansu ko menene ra'ayin mutane a game da wannan mataki
jiya muka cire wata sanarwa muka nuna musu makarantun da gwamnati ta san da su duk makarantun da ba sunanta a wannan list a koyo ce gwamnati za ta iya rufe don daliban ne ma primary repeat din da ba daliban a goben nan zamu je mu rufe
sannan yayin da ake ci gaba da kokarin gano waɗanda suke rayi a Libya inda aka bada rahoton mutuwar sama da mutum 2500 sakamakon ambaliyar ruwan da ta afka a kasar za ku ji abin da wani likita yake fadi a game da matsalolin lafiyar da za a iya fuskanta Muna kuma da rahoto a game da ranar demokradiyya ta duniya da kuma shirin yanayi da muhalli da na saba gabatarwa amma fa duk waɗannan sai bayan mun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Tawagar masu bincike da ke aikin ceto sun kwashe yinin Alhamis a gabashin kasar Libya suna aiki inda ambaliyar ruwa ta yi sanadin mutuwar dubban mutane sannan dubbai suka bata. Zuwa yanzu da ba a san hakikanin adadin waɗanda suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa da ta faru a ranar Lahadin da ta wuce ba. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito ministan lafiya na gabashin Libya Usman Abdul Jalil yana cewa an binne gawarwakin mutum 300 yayin da ake ci gaba da shirin binne wasu. Abdulrahim Al-Gaiti magajin garin Derna ya shaidawa gidan talabijin na Al-Arabiya cewa adadin waɗanda suka mutu zai iya kaiwa 20,000. Darna shine yanki da ambaliyar ta fi kamari inda ruwan sama kamar da bakin kwarya da fashewar madatsun ruwa suka lalata gine-gine sannan tabo ya binne yankuna da kuma awan gaba da mutane zuwa teku. Ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta faɗa a ranar Alhamis cewa ta kori wasu ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka biyu daga kasar. Bisa zargin su da yin aiki da wani dan kasar Rasha da a bayan Moscow ta zarga da yin ayyukan leken asiri. A cikin wata sanarwa da ta fitar, ma'aikatar harkokin wajen kasar ta ce ta gayyaci jakadiyar Amurka Lynn Tracy tare da sanar da ita cewa jami'an diplomasiyyar biyu Jeff Seelin da David Bernstein sun gudanar da ayyukan da suka saba doka ta hanyar hudda da wani dan kasar Rasha Robert Chernov. Kuma dole ne su bar yankin na Rasha a cikin kwanaki 7. Chernov ya yi aiki ne a matsayin ma'aikaci na kasar a karamin ofishin jakadancin Amurka da ke gabashin birnin Vladivostok na sama da shekaru 25 har sai da Rasha ta ba da umarnin dakatar da ma'aikatan cikin gida na ofishin jakadancin Amurka a shekarar 2021. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An tuhumi Hunter Biden dan shugaban Amurka Joe Biden a ranar Alhamis da laifin yaudarar wani dillali mai saida bindiga ya sayar masa da makami wata sabuwar alama da ke nuna yadda matsalolin shari'a da Hunter ke fuskanta za ta iya shafar takarar da mahaifinsa zai yi na sake tsayawa takara a shekara mai zuwa wannan ne karan farko da aka tuhumi wani dan shugaban kasa mai ci da aka shigar a kotun gunduma ta Amurka da ke Delaware inda aka tuhumi Hunter Biden da laifuffuka 3 masu alaka da yin ƙarya game da cewa yana amfani da miyagun ƙwayoyi a wancan lokacin wanda ƙarƙashin doka ta haramta masa mallakar bindiga. Wannan shari'a na wakana ne yayin da mai yiwa Joe Biden mai shekaru 80 ya sake karawa da wanda ya gada na jam'iyyar Republican Donald Trump mai shekaru 77 wanda ke fuskantar shari'a 4 a kansa.
Nan da wani lokaci Hafiz zai dawo don karanto mana sauran labaran yanzu dai ga rahoton mu na farko. Gwamnatin jihar Borno, wato gwamnatin jihar Borno karkashin jagorancin Professor Babagana Umara Zulum tana kokarin seta al'amuran makarantu masu zaman kansu kana tayi barazanar daukan matakai akan duk makarantar da bata mutunta shirin da gwamnatin ta gindaya ba. Daga Maiduguri ga wakilin muryar Amurka Haruna Daudabiu da ci gaban labarin.
Gwamnatin jihar Borno ta yi barazanar wasu makarantu masu zaman kansu kafin da 300 sakamakon rashin cika wasu ga'idoji da gwamnatin ta shimfiɗa da kuma aka daiwa musu lokuta dama. Gwamnatin ta zana da makarantu masu zaman kanta har da 600 kuma ta yi kokarin sabunta rajistar waɗannan makarantu da sai kodin makaranta karkansa don sabunta masa rajista. Injiniya Lawan Abba Wakilbe shi ne kwamishinan ma'aikatar ilimi na jihar Borno wanda ya shaida mana ma labari hakan. Najeriya daina da yara sama da miliyan 10 da ba sa zuwa makaranta ciki kuma akwai miliyan 1.5 da suka fito daga jihar Borno da su ma ba sa zuwa makarantan. Wannan hakan ta dawa gwamnatin jihar Borno hankali.
Akwai matakin da gwamnatin jihar Borno za ta dauka wajen haɓaka harkar ilimi a jihar. Ga dukkanin bayanin da kwamishinan ma'aikatar ilimin ya yi,
an ba su lokaci akan su zo su gyara takardunsu. Muna kyautata zaton akwai makarantu 600, an ba da wata biyu aka zo aka kara ya zama wata 6. A wannan wata 6 makarantu guda 266 ne kacal suka zo suka yi bi umarnin gwamnati. Shi yasa wanda ba su zo su yi ba muke barazanar zamu rufe su. Ma'aikatan nan kuma za ta tura committee su je su duba sai su zo su ba su sabon certificate cewa gwamnati ta san da zaman su, su je su
tura kai dai ko menene kuma waɗannan dalibai da ke karatu a irin waɗannan makarantu.
Shine yanzu muka nuna iyaye jiya muka cire wata sanarwa muka nuna musu makarantun da gwamnati ta san da su. Duk wanda makarantar da ba sunanta a wannan list gwamnati ba ta san da ita ba kuma a koyaushe gwamnati za ta iya rufe. Don daliban ne ma fara mu betin din da ba daliban a gobe nan zamu je mu rufe saboda kowa ya je ya samu wata makaranta.
To ranka da ganin cewa akwai rahoton da majalisar ɗinkin duniya ta cire na cewa yara kusan miliyan 10 ba sa zuwa makaranta a jihar Borno kuma akwai miliyan 1.5 da su ma ba sa zuwa makarantu a wannan jiha. Kamar me wani mataki gwamnatin jihar Borno take dauka na ganin cewa ta magance wannan matsala na rashin zuwan yara makaranta?
Gwamnati ta gina manya-manyan makarantu da ake kira mega school guda 30. Gwamnati ta gina ajoji, ta gina kuma ta gyara ajiyoyi aji guda 1,851. Gwamnati ta bada uniform kusan miliyan 1 kyauta. Gwamnati ta yi takardu kusan miliyan 1 komi. Yanzu ba karamin hukumar da zaka je da ba makarantar gwamnati. Abinda muke bukata ka kai kanka komi gwamnati za ta ba.
To komi ne yan yaran ke cewa ne game da wannan barazana da gwamnati ta yi wa da na makarantu masu zaman kansu?
Sunana Audu Abakurama. Gaskiya nayi marhaba da jin haka da nayi saboda wasu makarantun gwamnati ma ko da za a inganta su su ma su yi daidai da makarantun da ba na gwamnati ba. Dan kai la'akari da cewa gwamnatin jihar Borno ya kokarin inganta gine-ginen makarantu, so hakan zai kawo makarantun gwamnati su sa hazaka da basira su ci gaba da koyar da ɗaliban talakawa da kuma sauran wanda ba su da galibowa hannu. Wasu suna da ƙarfin da za su iya cika wannan sharuɗan da gwamnati ta zayyana musu, wasu kuma ba za su iya ba dole za a rufe su.
Kyau, sunana Tijjani Usman Bello. Makarantun gwamnati ba wani karatu ake yi ba, kuma mun dan samu mu lallaba muna kashe kuɗi muna tura makaran yaran makarantan masu zaman kansu ɗin kuma yanzu a ce a rufe. Ana so yaran mu su dawo gida su zauna kenan su tsuguna bayan tincan farko ba mu sa su a makarantar gwamnati ba. Rashin ilimi ga yaran mu a wannan lokacin gaskiya ba kankanin mummunan lamari bane. Kuma makarantun masu zaman kansu din ina roƙon su da su yi kokari su cika waɗannan ka'idoji din saboda a zauna lafiya.
Mallam Yakubu Musa, don ka duba tun shekaran da ya wuce aka ce duk makarantun da ke gari su zo a tantance su, a san cewa suna abin da ya dace ba wai kawai sun bude wani wajen neman kuɗi bane, suna cutan yaya suna karban kuɗi. So su zo su duba don tsammanin ma wannan abin yana bukatan ka biya wani kuɗi ba. So duk wanda kaga bai je ba to gaskiya akwai lauje cikin nadi. So na goyi bayan wannan.
Wasu yan yara kenan ke bayyana ra'ayinsu game da barazanar da gwamnatin jihar Borno ta yi da cewa za ta rufe wasu makarantu masu zaman kansu idan ba su wasu ka'idoji da gwamnati ta shimfiɗa musu ba. Haruna Daudabiu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna Daudabiu. Masu sauraro ana sauraron wannan shirin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Muhammad Hafiz da sauran labaran duniya.
Kasar Pakistan za ta sake bude babbar hanyar iyaka ta Tarham da Afghanistan a yau Juma'a bayan rufewa na kwanaki tara saboda ta'addanci da sauran matsalolin tsaro a cewar jami'an kasashen biyu. Wannan sabon sauyi da aka samu ya zo ne bayan da ministan harkokin wajen Taliban Amir Khan Muttaqi ya alkawari a wata ganawa jiya Alhamis da mukaddashin jakadan Islamabad a birnin Kabul cewa kungiyar ba za ta amince da amfani da kasar Afghanistan wajen aiwatar da ayyukan ta'addanci kan Pakistan ba. Wani jami'in Pakistan ne shaida wa BOA bisa sharadin sake sunansa saboda ba a bashi izinin yin magana da kafafen yada labarai a bainar jama'a ba. Ofishin mutaki ya bayyana cewa a ganawar da wakilin Pakistan Ubaid Nizamani sun tattauna batun rufe kan iyaka da matsalolin da 'yan gudun hijira da 'yan kasuwa na Afghanistan ke fuskanta a Pakistan. Daga ƙarshe, ɗaya daga cikin fitattun manhajoji na duniya TikTok na ci gaba da fuskantar suka a Kenya game da abin da masu suka suke gani a matsayin abubuwa marasa kyau, kalaman kyama da kuma munanan halaye da ake watsawa a manhajar. Wani mai fafutuka ya aika da takardar koke ga majalisar dokokin kasar da ta haramta amfani da manhajar ta cana. Duk da cewa miliyoyin matasan Kenya na amfani da ita wajen nishadi, cuɗanya da jama'a ko ma neman kuɗi. Wani binciken jin ra'ayin jama'a na 2023 da cibiyar labaran zamani ta Reuters ta yi, Kenya ce babbar cibiyar duniya ta amfani da TikTok saboda dalilai daban-daban. Kashi 54 cikin 100 na 'yan Kenya na amfani da dandalin ne saboda wasu dalilai iri-iri. Gwamnatin Kenya ta ce TikTok da sauran manhajojin kafafen sada zumunta na samar da kuɗaɗen shiga da yawansu ya kai dala miliyan 3 ga tattalin arzikin ƙasar a duk wata. Kwanan nan shugaba William Ruto ya gudanar da wani taron tattaunawa da shugaban kamfanin TikTok ta yanar gizo, wanda ya amince da aiwatar da wasu ka'idoji kan manhajar da kuma kafa ofishi a Kenya. Ƙarshen labarin duniyar kenan.
To a gaida Muhammad Hafiz Babalade da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. Yanzu kuma za mu sake waiwayar sauran rahotanninmu. Yayin da ake ci gaba da aikin ceto da gano waɗanda suke raye a Libya, inda mummunar ambaliyar ruwa ta yi sanadiyar mutuwar dubbin dubatan mutane, kana aka kasa gano wasu dubbai. Kamar yadda kamfanin dillancin labaran AP ta ambato ministan lafiyar ƙasar Osman Abdul-Jalil yana cewa tuni aka yi jana'izar gawarwaki 3,000 yayin da ake ci gaba da kokarin binne sauran 2,000. Dr. Dahiru Muhammad likita ne kuma ɗan rajin kare muhalli a arewacin Najeriya. A cikin wata hira da nayi da shi, yayi bayani kaman a game da irin matsalolin lafiyar da ka iya faruwa biyo bayan wannan ibtila'i da ta afka kasar.
Ni gaskiya kusancin ma kafin wannan akwai hadarka da yawa, amma kuma abin da yafi mafi muni shine shi wanda ya mutu kusan zaka ce ya tafi kenan. Ya danganta kuma tambayar an mai adalci ko kuma me ya kawo mutuwar tashi. Amma akwai abin da ake cewa traumatic death na flooding, wato irin damuwa da mutane suke samu ko kuma irin tashin hankalin da mutum ya gani yana ban musu wasu cututtuka da dama a ransu. So abin mamaki ba wanda ma yake magana akan su da mutane da dama suna samun anxiety and depression, musamman wanda za a zo a ce miki sun yi noma, ruwa ya zo ya wanke wajen, ko kuma suna cikin gidansu ruwa ya zo ya shiga ya kashe ƴan'uwansu ko sun yi asarar dukiyoyi. So duk irin wannan illolin gaskiya illolin da dama da suke a ƙarƙashin rayuwar mutum, wani har ƙarshen rayuwar shi. Kuma yawanci ya shiga mutane da suke low economic class. So already ma wanda yake fama da abin da zai ci ne, sannan ya zo ya samu wannan ibtila'in, zai kira shi dama ba ma a maganar kuɗin magani, dama maganar da yake ta fama ita ce me ma zai ci. So da yawa wani daga nan kusan rayuwarsa literally ta zo full stop, zai zo ya ta fama ne da sauransu har kuma lokacin da rai zai halo shi. So wannan kiyama wanda yake raye kenan kafin kuma maganar wanda ya mutu.
Dr. Dahir Muhammad kenan a wata hira da na yi da shi a game da matsalolin lafiyar da ka iya biyo bayan ambaliyar ruwan da ta auku a gabashin Libya. Daga batun ibtila'in ambaliyar ruwa kuma yanzu sai batun siyasa. 15 ga watan Satumba kowace shekara rana ce da ake bikin ranar demokuraɗiyya a faɗin duniya. ana sadaukar da wannan rana ne don yin nazari kan yanayin demokradiya na duniya inganta ta da kuma kiyaye ka'idojinta sai dai hawhawar juyin mulki a wasu kasashen Afirka sun bayyana kalubalen da wannan tsarin gwamnati ke fuskanta a nahiyar ta Afirka daga birnin Accra a Ghana ga rahoton Idris Abdullahi Bako
Demokradiyya ta ta'allaka ne akan muhimman dabi'u da suka hada da yancin fadan albarkacin baki, mutunta yancin dan Adam da gudanar da sahihan zabe akai-akai. Bisa la'akari da muhimmancin waɗannan, Majalisar Dinkin Duniya a yayin babban taron ta shekarar 2007 ta ayyana ranar 15 ga watan Satumba a matsayin ranar demokradiyya ta duniya. Ghana ta kasance kasa ta biyar a jadawalin ma'aunin karfin demokradiyya a Afirka na 2023 bayan kasashen Mauritius, Botswana, Cape Verde da kuma Namibia. Duk da cewa ana samun tangarda wasu bangarorin demokradiyya a kasar, amma duk da haka Ghana na iya kokarinta, inji Alhassan Suleiman Bello, mai bincike ko manazarci akan harkokin siyasa.
Jihar Afirka da West Africa gabaki daya, Ghana na cikin wasu ɗan kasashen kaɗan da al'amarin demokradiyyarmu da siyasarmu dai yana da ƙarfi mu cire demokradiyya kuma muna cikin amfaninta akan canza gwamnati ba da tashin hankali ba. Idan ma aka yi kafa kuriya aka samu bambanci. Rai muna zuwa koti mu je fassara duban maganar na gane wanda yaccenta ba shi nasara amma kuma democracy da kansa ma ne inda ake cewa wai process ne sababu ne gaba ɗaya da ake samu banda dan ya nuna yadda kowa zai ci bai
sai dai Isa Abdulsalam sakataren jam'iyyar CPP na yankin Ashanti yana ganin demokradiyyar Ghana na fuskantar matsaloli musamman a baya-bayan nan
kamar kasa na Ghana da yake yanzu mu muna cikin namu alhamdulillah bai baji mulki ba amma musulmin muke samu wanga watanni biyu da wuce ba abin kirki bane ka duba a wurin gidan parliament mu ba a zaman lafiya ba dace sosai kullum ana maganganu ne ko wani dokan wani mataki na interest parties ka zo wurin ɗan alkalai kuma yanzu maganar jin Muhammad maganar president ya bari haka muna son ta kama alkalan ma ana dokan su ne domin tuka tare da wani kungiya na party ya kamata ka san ana ta sauri ta tashi ta doki mataki kan za ta yi tabbar mutane su samu yadda ma demokradiyya da muke ciki
taken bikin demokradiyyar bana shine karfafa manyan gobe wato matasa ba kawai shugabannin gobe bane amma suna taka muhimmiyar rawa wajen cidden demokradiyya gaba a yau da kuma tabbatar da cewa an shigar da muryoyin su cikin shawarwarin da ke da tasiri a rayuwarsu shin matasa na tasiri a demokradiyyar Ghana kuwa tambayar da nayi wa matashin dan siyasa Sadat Hamisu Baku kenan
NDC da MPP in ka duba the leadership of those parties in Nduka youth nan na da yawa ciki domin ne sun samu karbuwa kuma da irin taimakawa da suke yin da political parties idan ka duba university da muke da shi ga duka akwai youth politics da suke yi wurin both NDC da MPP duka muna da wannan wurin kuma ka duba leadership in government yanzu haka the CEO sun various abinga institutions da muke da shi yawanci head wannan institutions nan duka matasa ne takaice dai wato youth nan suna contribute to the democracy da muke ciki yanzu dai sai dai ka tambaye da ce maka ya taimaka ko kuma youth sun taimaka cikin wato musau mu cewa demokradiyya mu ta samu karbuwa kuma ta samu zama
tun daga shekarar 1992 kasar Ghana ta gudanar da zabukan jam'iyyu da dama kuma ta yi nasarar miƙa mulki cikin lumana tsakanin manyan jam'iyyun siyasa guda biyu wato NDC da kuma MPP Idris Abdullahi Bago sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana
a gaida Idris Abdullahi Bako to masu sauraro kafin mu ci gaba a shakata da wannan wakar haka yake madallah yanzu agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe 3 da kimanin minti 20 na dare ga shirin mu na gaba Assalamu alaikum mai sauraro Barka da hantsin wannan rana kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mukarrama Akwai matsalolin yanayi da ake fama da su da dama a sa'adorin duniya wa'insu suna aukuwa ne sakamakon sauyin yanayi da ake fama da shi a ƴan shekarun baya-bayan nan Wa'insu kuwa kamar ibtila'in girgizar kasar da ta afka kasar Morocco a ranar 8 ga watan Satumban bana mai girman maki 6.8 a ma'auni mafi girma da aka fuskanta cikin karni guda a kasar dake arewacin Afirka inda dubban mutane suka rasa rayukansu sannan ya haifar da matsalolin jinkai a daidai sa'ar da ake fama da matsalolin tattalin arziki wanda kasashen duniya suke fama da shi Wai shin me ke haifar da girgizar kasa? Tambayar kenan da abokiyar aiki Baraka Bashir ta yi wa Farfesa Adnan Abdulhamid, malami a sashen kimiyyar fasalin kasa na Jami'ar Bayero.
To dai girgizar kasa tana daga cikin wasu annoba da take faruwa a duniya. Sai dai kasantuwar ita tana faruwa ne daga cikin karkashin kasa, ba kamar ambaliyar ruwa da sauransu ba. Cikin karkashin kasa Allah ya halicci wasu kamar kasaki haka, kasko wanda suke motsawa a junansu karkashin kasa. Sai zamanto ba kan tsandauri suke ba suna kan abu mai dan laushi-laushi ko kasantuwarsu ainihin su abu ne masu tauri sai suka kasance wani lokacin akan sama idan wannan abin da yake kamar ruwan taɓo na kasa ya haɗu da juna sai ya zamanto ya bankara su sai ya zamanto su tsage tsagewarsu sai su girgiza lokacin da suka tsage girgizawarsu shi ke kawo ainihin girgizar kasa kuma wannan kasaken an fi samun su a wasu wurare inda yake da duwatsu kamar kasashen da suke gefen misali ɗan ka ɗauki afirka misali kamar ƙarshen afirka ta arewa wanda ake kira da north africa to akwai wani dutse da ya tafi tun daga farkon ƙasar ethiopia ya tafi har can ƙarshen afirka ɗin ta ɓangaren yamma wannan ya keta kasashe masu yawa kamar Morocco kamar Tunisia Algeria da bangaren arewacin Egypt to wannan kasashen sai zamanto suna daga cikin wuraren da ake samun girgizar kasa a duniya to kwanan nan kuma cikin Africa akwai wurare irin su kamar Mozambique kamar nan cikin Afirka za a iya samu a kasashe irin su kamar a ikokuwa da suna duniya
a nasa ɓangaren kuma dr ɗahiru muhammad likita kuma ɗan fafutukar rajin kare muhalli wanda ya halarci taron kasashen Afirka kan sauyin yanayi karo na farko wanda aka yi a Nairobi babban birnin kasar Kenya daga ranar 4 zuwa 6 ga watan Satumban bana ya yi mana bayani a game da muhimmancin taron da kuma irin nasarorin da aka cimma
shi ne wannan kamar yadda kika faɗa taro da aka yi a shi birnin Nairobi shi ne taro na farko irinsa da aka yi a Afirka wannan shi ne karo na farko da kasashen Afirka suka zo suka tattauna akan bukata da suke da ita akan abin da ya shafi canjin yanayi kuma taro ne da alhamdulillah an samu nasarori da dama abubuwa a nasara ta farko ni da na gani ita ce for the first time kasashen Afirka sun zo sun haɗa kansu sun yadda akan wani abu guda ɗaya da suke gani shi ne wanda suke bukata wanda idan ana magana abin da ya shafi fitar da makamashi mara kyau wato carbon emission a ƙididdiga ma ta majalisar ɗinkin duniya akwai kana fitar da ƙasa da kaso hudu a duniya a wasu muke fitarwa wanda duk sauran ƙasashe ne manyan ƙasashe ke fitarwa amma kuma abin takaicin shi ne illolin da ake kusan sama da kaso 70 a nan Afirka ake samun su so kin ga wannan abu ne mai kyau a ce kasashen da suke samun illolin nan sun zauna sun tattauna sun hada kansu daren nan nasara daga cikin abin da ya samu shine sama da shugabanni na kasashe 20 sun je da kansu sannan kuma sama da wakilci na kasashe 40 duka Afrika sun je wannan taron kin ga abu ne mai kyau da yana miki cewa Afrika nan sun zo sun hada kansu kuma an zauna an tattauna matsaloli an yi akai akan yanda za a takai wannan matsaloli sannan kuma an saka hannu kowace kasashe so wannan ya bada damar idan za a je shi babban climate summit da ake wanda za a yi a watan November wannan shekara a shi Dubai so Afrika za su tafi da wata murya guda daya wannan babban nasara ce
shi kuma Dr. Lazifi Umar Al-Ramma malami a sashin fasalin kimiyyar kasa na Jami'ar Yusuf Maitama Sule dake Kano ya ce ba dukkanin iftila'in yanayi ne dake yake da alaka da sauyin yanayi ba
mutane da yawa saboda yawan ambata kalmar sauyin yanayi da ake yi to suke ganin duk abin da faru su ke kokarin ce sun danganta shi da sauyin yanayi amma ba kullun abu ne sauyin yanayi su gaba da yi ba sai an sama da abubuwa da yawa suna faruwa haka yayin da Allah ya yi duniya yayin da suka fuska wata kwallon duniya da ruwa da duniya da halittun tsirrai da masu rai da shafi kamar ka ɗauki ƙwallon duniya da duk abin da yake kanta ko kan ta fita sai ka tsuta shi a cikin wata da kame ta cikin yadda take tsaye da fuska to yanzu da kan fuska ita ce a cikin wata to ita kuma a cikin wata ce a cikin wata sun danganta domin da rana ta haka da kuma da zafi na wani da kuma rana da yake da rubutu yana zuwa yana dukan da mun da fuska haka da lika su kansa a cikin doron ƙasa wani gudun ruwa ne kaga ruwa samanta sun ga ai ba su da kaushi ba ni da kaushi ita mai ruwa kamar ce kuma ce da ku kuma dole ka ta cikin yana da kaushi wani gurin a shirye ne wani gurin kuma ne 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 ne
kashi mun koro bayanai amma kuma lokacin ya ci mana sai a biyo mu bashi cikin wani sabon shirin a makon gobe idan Allah ne kowa mai komai ya yage mana yanzu a madadin bakin namu Professor Adnan Abdulsalam sai Dr. Lazifi Umar Al-Ramad da Dr. Dahir Muhammad da lokacin ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Solomon Abu da daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi madalla yanzu kafin mu yi sallama masu sauraro ga Muhammad Hafiz ya sake dawowa da labarai amma wannan karin a takaice
Tawagar masu bincike da ke aikin ceto sun kwashe yinin Alhamis a gabashin kasar Libya suna aiki inda ambaliyar ruwa ta yi sanadin mutuwar dubban mutane sannan dubbai suka bata zuwa yanzu dai ba a san hakikanin adadin waɗanda suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa da ta faru a ranar Lahadin da ta wuce ba kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito ministan lafiya na gabashin Libya Usman Abdul Jalil yana cewa an binne gawarwakin mutum 3,000 yayin da ake ci gaba da shirin binne wasu ma'aikatan harkokin wajen Rasha ta faɗa a ranar Alhamis cewa ta kori wasu ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka 2 daga kasar bisa zarginsu da yin aiki da wani ɗan kasar Rasha da a baya Moscow ta zarga da yin ayyukan leƙen asiri a cikin wata sanarwa da ta fitar ma'aikatar harkokin wajen kasar ta ce ta gayyaci jakadiyar Amurka Lynn Tracy tare da sanar da ita cewa jami'an diplomasiyyar biyu Jeff Selin da David Bernstein sun gudanar da ayyukan da suka saba doka ta hanyar hudda da wani dan kasar Rasha Robert Chernov kuma dole ne su bar yankin na Rasha a cikin kwanaki 7
to da haka ne kuma za mu sallama da ku a cikin shirin namu na hantsi a yau sai a kasance da mu zuwa can anjima da la'asiriyar ku idan Allah ya kai mu domin sauraron wasu abokan aikin mu da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya shirya kuma ya bada umarni Solomon Abu da ma wanda ya kula mana da na'ura Mr. Charleston ni Aisha Mu'azu nake cewa ai hutun ƙarshen mako lafiya ma'assalam